الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسانه واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. dukkan godiya ta tabbata ga Ubangiji madaukakin sarki mai kowa mai komai, tsira da amincin Allah tabbata ga fiyayyen halitta, annabi mu manzanmu jagoran mu mai mana tarbiya, Allah ka raya mu akan sunnarsa, ka dauki rayuwar mu muna bin tafarkinsa, ka shayar da mu alkautararsa, ka sanya mu cikin cetonsa da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi sa bisa kyautatawa har zuwa ranar tashin alƙiyama. Allah madaukakin sarki da ikonsa da ƙaddarawarsa yau ma ya ƙaddara za mu ci gaba da karatun wannan tafsiri namu na alƙur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a cikin wannan wata na Ramadan, yau Asabar 22 hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam tana 1443, wanda ya daidai da 23 ga watan 4 2022 miladiya. A wannan masallaci namu na tunawa da malamin mu margayi Sheikh Jibril Umar Jibril, wanda aka fi sani da masallacin Triam a nan Fage cikin garin Kano. Idan ban manta ba, Allah madaukakin sarki jiya ya kaddara mun tsaya a cikin suratul Hajji a kan aya ta 24, yau kuma da izininsa za mu tashi a kan aya ta 25, inda Ubangiji madaukakin sarki yake cewa
الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن
نعم. Ubangiji madaukakin sarki yace innal ladina kafaru, lailai waɗanda suka kafirta, wayasudduna an sabilillah, suke toshe hanyar Allah, wal masjidil haram, da masallacin harami mai alfarma, allazi ja'alnahu linnas, wanda muka sanya shi ga dukkan mutane, sawa'un, suke daidai wa daida, al'atifu fihi wal ba'd, wanda yake mazaunin gari da wanda yake bako zai zo daga waje mai nisa. Wa man yurid fihi bil hadi, duk wanda ya nufi aikata wani karkataccen abu ko sabo bi zulmin ko aikata zalunci a cikin sa, nuzuqhu min azabin alim, za mu ɗanɗana mishi azaba wacce take mai raɗaɗi. Allah madaukakin sarki a nan yana musu yi wa kafirai inkari dangane da abin da suke na hana muminai zuwa masallaci mai alfarma domin su yi aikin hajjinsu, kuma suna da'awar cewar su waliyan Allah ne subhanahu wa ta'ala. Shi yasa Allah a wani waje ya ce wa ma kanu awliya ahu, su ba su kasance ba majiɓinta ko waliyai na Allah. In awliya uku kaɗai waliyan Allah illa almuttaqun, su ne waɗanda suke jin tsoron Allah. Wannan aya ita ma dalili ne akan cewa ta sauka a garin Madina. kamar yadda Allah madaukakin sarki a can baya a suratul baqara yake cewa yas'alunaka 'anil shahril haram qitalin fi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru inda Allah. Suna tambaya dangane da yaki a cikin watanni masu alfarma. Allah ya ce ka ce musu yaki a cikin waɗannan watanni abu ne mai girma, amma hana mutane, kare mutane da tafarkin Allah da kafirci ma Allah da hana su shiga ɗakin Allah da fitar da su daga garinsu a cikin ahalinsu, wannan ai yafi girma a wajen Allah. To anan sai yace innal ladina kafaru wa yasudduna an sabilillahi, wa'anda suka kafirta kuma suka ci gaba da toshe mutane ga barin tafarkin Allah, wal masjidil haram da masallaci mai alfarma. Ai yana daga cikin siffofinsu tare da kafircinsu su waɗannan kafirai, suna hana mutane bin tafarkin Allah kuma suna hana mutane toshe shi zuwa shiga masallaci mai alfarma. Waɗanda kuwa waɗannan masallaci mai alfarma shiga shi muminai musulmi su ne mafi cancanta da shi. Waɗannan Allah madaukakin sarki ya lissafa mana cewa sai amfani da waya sudduna an sabilillahi innal ladina kafaru, yace wa'anda suka kafirta kaga wa yasudduna sai kawo fi'li mudari aqafun 'alal madi, yace sun riga sun kafirta kaga fi'lin madi ne, wa yasudduna ko fi'lin mudari suna ci gaba da toshe mutane gabarin tafarkin Allah. Domin abinda ake nufi da mudari dinnan abin da ya gabata ya wuce na toshe hanyar Allah, wanda a wani waje haka yake allazina kafaru wa saddu an sabilillah, wa'anda suka yi kafirta suka toshe suka hana bin tafarkin Allah. Sai zama istimrar abinda ake nufi bi saddi sun toshe suna ci gaba da hana mutane bin tafarkin Allah. Ai kafaru sun kafirta kuma halin da suke ciki shine kullun suna kokarin kuma ta hana abi Allah subhanahu wa ta'ala, suna hana mutane shiga ɗakin Allah, wanda wannan ɗakin Allah da suke hana mutane shigarsa Allah yace allazi wanda muka ja'alnahu wannan wanda muka sanya shi linnasi ga mutane sawa'an daidai wa daida, ba wanda yafi wani haƙƙi, ba wanda zai ce yafi wani. Shi yasa Allah sai ƙara sawa'an din yace al'atifu fi wa'anda suke zauna a cikin garin wal bad da wanda kuma suka taho daga wani waje. Ai Allah madaukakin sarki ya sanya ai ja'alnahu linnasi 'alal umum, mun sanya shi ga dukkanin mutane, yusalluna fihi wa yaqufuna bihi, suna yin sallah a cikin sa suna yin tawafi mustawiyan fihi kuma sun yi daidai a cikin sa, al'atifu ai wa huwa almuqimu fihi almulazim lahu, wanda yake zauna a garin da harami yake kuma wanda ya lazimce shi, wal bad ai alwasilu min albadiya, da wanda yazo daga ƙauye, wal muradu bihi afari alayhi min ghairi farqum baina kaunihi min ahlil badiya aw min ghairi. Abinda ake nufi anan gun shine wanda duk ya taho ɗakin Allah sawa'un a cikin Makka yake ko a nesa yake da Makka, duk abun ɗaya ne daidai wa daida, muka san shi sawa alal hal, sun zama daidai wa daida. Ai waɗanda suke hana mutane zuwa ɗakin Allah na bayan kuma Allah a shar'ance ya sanya wannan ɗakin ya zama matsayin kowa daidai, ba bambanci tsakanin ɗan gari da wanda ya zo daga nesa da baƙo, mutane duk sun yi daidai wajen dakin Allah subhanahu wa ta'ala. Malamai sun yi sabani akan da Allah madaukakin sarki yace sawa'an al-atifu fihi wal ba'i. Daidai wa daida ne Makka ga mazauna cikin gari da kuma wanda suka taho baki daga nesa. Mutane suka yi sabani malamai akan Makka. Mujahid da Malik, Imam Malik suka rafi ala duri Makka wa manaziluha. Ai gidajen Makka da baki ɗaya garin Makka gidajenta da ɗakunanta. Yastawi fiha al-muqimu wa al-qari. Daidai yake ga wanda yake zaune da kuma wanda ya taho daga wani gari. Umar ɗan Khattab da Ibn Abbas da jama'a suka tabi ila anna lilqadim an yanzila haythu wajada. Wanda ya shigo garin Makka ya sauka inda ya ga dama. Wa ala rabbil manzil, ma'abucin gidan Makka, an yu'yihi sha'a am aba, dole ne ya saukar da shi ko ya so ko bai so ba, domin Allah ya ce sawa'a fihi al-atifu wal baqi. Da ka je Makka, Umar ɗan Khattab da Ibn Abbas da jama'atu suka ce duk gidan da ka je to wajibi ne su bude saukar da kai, ka sauka kai wanka ka fito ka je kai aikin sallaka da aikin ibadarka. Wazaba al-jumhur ila anna duru Makka wa manazilha laysat kal masjid al-haram. Amma jumhurun malamai, Imam Malik, Imam kai Abu Hanifa da Imam Shafi'i da Imam Ahmad suka tafi akan cewa ai gidajen Makka da ɗakunanta wannan ba daidai yake da masallacin ba, ana nufin masallacin. Ma'abuta gidajen Makka suna da iko su hana wanda ya zo sauka a ciki. Suka ce duk wannan sabanin yana koma ne zuwa asali guda biyu. Asalin farko abinda ayan nan ta ce sawa'a nil atifu fihi wal bat, inda ta ce hal muradu bil masjid al haram, tana nufin masallacin harami, al masjid nafsahu shi kansa masallacin kawai, aw jami'il haram ko dukkan harami take nufi na Makka, aw Makka ala al khusus ko tana nufin duka Makka. Wannan malamai da yawa sun yi sabani na wannan. Shi yasa qala yanzilu ahlu Makka wa ghayrihim fil masjid haram. Wata suka ce ai mutanen Makka da wasun su za su sauka a masallacin mai alfarma ne, wato sai suka tafi da wata fatawar jumhur. A masallacin ne kowa yake daidai wa daida. In ka shiga masallacin Ka'aba to daidai kake da dan gari da bako, wani ba zai zo ya ce tashi daga nan ba. Kuma ku kwanta aka yi ibadar ka kai sallaka daidai yake da dan gari da wanda ba dan gari ba. Wasu kuma kamar yadda Mujahid din can ya faɗa da Malik cewa ahlu Makka wa ghayrihim fi sawafil manazil, daidai ne ahlu Makka da wasu su a gidaje. Wannan mas'ala kamar yadda muka ce malamai sun yi sabani da yawa a cikin ta. Amma zance mafi inganci shine duk yanzu abinda aka dauka ai muna gani mazhabul jumhur cewa masallacin ne ake nufi, shine ya zama daidai wa daida ga kowa da kowa. Saboda in gidaje ne aka ce daidai da kowa da kowa, kaga abinda zai bada hukunci a nan gun cewa duk gidan da ka je dole ne a sauke ka, kuma duk gidajen da suke Makka ba harami, haramun ne kenan a biya haya a zauna a ciki. Tunda in aka ce da gidajen da komai da komai daidai kowa yake, to wanda ya mallake shi ya kamshi kudin haya, kaga ya kamshi haramun ke. Amma tafiya da aka yi akan mazhabul jumhur shine in ka je Makka yanzu sai an kama gidajen alhajai an biya haya, ko ba kawai za ka je ka buga gida ba yanzu ka shiga Makka da ka sauka ka je ta unguwa ka kwankwasa gida ka ce a bude ma ka zo za ka yi bacci ka yi wanka ka yi abubuwa ai sawa'an al'atifu fihi wal ba'i ba wanda zai saurare ka. Wanda kuma a baya akwai malamai da suka tafi akan haka kamar yadda muka faɗa sayyidina Umar inna Umar yana ganin kofofi ma mutanen Makka bai halatta su sa ba dan kawai wani ya zo ya kwankwasa kawai su bar shi a kofofi su tafi. Kaga wannan zamanin lokacin sayyidina Umar ne Allah shi yarda da shi. Allah ya ce wa man yurid fihi bi ilhadi ai duk wanda ya nufi Makka bi ilhadi da aikato ta tabara da aikata wani mummunan abu ni zukhu min azabin alim to zamu dandana mishi azaba mai radadi. Wasu malamai suka ce ai alba'u huna azza'ida za qari ki bi zulmin ai wa man yurid fihi bi ilhadin wa zulmin ni zukhu min azabin alim duk wanda ya nufi zuwa Makka da karkace hanya da zalunci to Allah madaukakin sarki zai dandana mishi azaba wanda take mai tsananin radadi. Wannan sai zaman to wa man yurid fihi bil hadi taqdiruhu il hada ay duk wanda ya himmatu zai je ya aikata wani mummunan abu ko sabo a garin Makka ko baka je ba to daga lokacin Allah madaukakin sarki zai fara rubuta ma zunubi bambancin kenan haramun Makka da ko ina ko kuma ya nufin yin wani zalunci. Malamai suka ce bi zulmin wasu ka fassara sai zama amidan qasidan annahu zalama laysa bi mutaawwid cewa shi zalunci zai da gangan zai zalunci zai saban Allah ba tawili yake da shi ba. Ibn Abbas yace bi zulmin ay bi shirkin wato duk wanda ya nufi zuwa Makka domin ya aikata wani zalunci ko ya aikata wani sabo ko ya kashe wani ko ya aikata wani abu wanda yake ba daidai ba to wajaba lahul azabul alim azaba mai tsanani ta tabbata a gare shi domin Allah ya ce duk wanda ya nufi domin al ilhad aluga al mai ya karkata ya aikata wani aiki wanda yake na asha yayi zalunci a ciki shine ya shirka ko ya kisa ko yanke ya aikata wani sabo ko ya fajirki ko kuma abinda ake nufi dukkan wani sabon Allah da mutum zai yi ashe kenan a Makka da zarar mutum yayi nufin zuwa Makka ko a cikin Makka yayi nufin aikata sabo kafin ya aikata ma an fara rubuta mishi zunubi. Shi sa Ibn Mas'ud da Ibn Umar da Dhahhak da Ibn Zayd suka ce hatta qalu law hammar rajul fil haram da wani mutum zai zaton kashe wani yayi tunanin kashe wani wanda wani din yana waje ko kuma kana waje kai tunanin in ka je Makka zaka kashe wani to da Allah sai ma azaba. Wannan yake nuna kenan wannan aya take nunawa duk wanda ya kasance a Makka da zarar yayi nufin sabo kafin ya aikata sabo ma Allah madaukakin sarki zai rubuta mishi zunubi saboda alfarmar Makka. Sai ta zama wannan aya ta kassace dalilai da muke da su cewa anna hadhihi al-umma Allah madaukakin sarki ba zai kama wannan al'umma ba da abin da ranta ya tawwala sai abin da ta aikata ko abin da ya tabbata ya zama aqida. To wannan ayar sai ta zamanto ta ce wannan hukuncin banda garin Makka kenan in anan ne ai man hamma bi sayyi'a duk wanda ya tunanin yayi himmar aikata wani sabo kamar a sauran garuruka anan garin a ko ina ba Makka ba walam ya'milha bai aikata ba yayi wa'azi yace na dena to Allah zai sanya mishi malada akan abun to amma ita Makka idan mutum yayi nufin aikata sako ko baka aikata ba to Allah sai ya sanya ma zunubi sai ya ma azaba kai kenan yanda Makka take da alfarma ne yanda in mutum ya aikata ayyukan kirki za a lullun kamar to haka in ka aikata sako za a lullun kamar zunubi shi yasa da yawa daga cikin manyan tabi'ai da salaf ba ma sa so su je garin Makka ta zauna da sun je sai dai su yi aikin hajjin su zama su yi maza su fita a tambaye su danni suka ce ai yanda ake lullunka lada da muke kwadayin samu to haka in ka zauna karashi kuma kai tunanin sako ko ka aikata sako to haka za a lullunka ma wannan sakon naka to ina wanda shi daman nufinsa tun daga nan ya yi guziri ya sai tiket ɗin umara ko hajji ko menene kawai ya je don ya yi yankan aljihu don ya yi sata daman shi aikinsa kenan ya tafi Makka wani aikinsa kenan wata aikinsa kenan don ta yi zina ta tafi Makka wani aikinsa kenan don ya yi luwaɗi ya tafi Makka wani aikinsa kenan don ya yi 419 ya tafi Makka to kaga wani irin babban musiba da bala'i da zai samu mutum mujarrad niyyar sako ne zunubi ne Allah zai ɗanɗana mutum azaba in yi wannan azamar to ina bayan azama kuma ya je Makka cikin harami ya aikata kaga taɗewar da haɗarin da musibar Allah kaɗai ya san me zai ɗaukar wa kansa wannan zai kiyaye zai nuna ma kenan mutanenmu dole sai su taka tsantsan wajen shi kansa mutumin da yake kai mutanen su yi barnan shi ma ba zai kubuta daga laifi ba da wanda yake barnan da wanda yake kai mutane su yi barna dukkansu ba za su kubuta wajen Allah ba ya kamata mutum in zai je Makka ko yana Makka ya zama niyyarsa kyakkyawa ce ibada kuma in ya je ya tsare dokokin Allah domin yana wani waje ne mai alfarma wanda zunubi a cikinsa halaka ne da taɓewa sai Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya ci gaba da cewa na ubangiji madaukakin sarki yace wa iz bawwa ana li ibrahima makana al baiti katina lokacin da muka shiryar da annabi ibrahima makana al baiti wajen da daki yake gurbin sa Allah tu shirik bihi shay'a muka ce kada ka hada wani da ni ko menene wannan abu wa tashhir baitiya kuma ka tsarkake daki na ni tsaifina da masu zuwa su yi dawati wal qa'imina da masu tsayar da sallah ko masu zama wal rukka isujud da masu ruku'a ruku'u suna sujjada wa azzim fil nas bil hajj kai shila ga mutane bil hajj da cewa su zo su yi aikin hajj ya atuka rijalan za su zo maka suna tafiya a kafafunsu wa ala kulli damir za su zo akan dukkan wani damfararren raƙumi, wato dukkan wani abun hawa. Ya'tina min kulli fajjin, za su zo daga dukkan wani hanya, amiq, wadda take da nisa, wata farfadiyar hanya mai nisa. A nan Ubangiji Maɗaukakin Sarki kamar yana yi wa mutanen da suke toshe musulmi da muminai shiga ɗakin Allah, yana goranta musu wanda suke tinƙaho ɗakin Allah nasu ne, su suka cancanta da shi kuma suke jingina su, jinginawa kansu da su mabiya addinin Annabi Ibrahim ne. Kuma gashi a cikin ɗakin Allah da gumaka suna bautata wa gumaka ba Allah ba, wanda shi ɗakin da suke tinƙaho da shi, wanda ƙuraisha suke shirka a cikinsa, wani waje ne wanda tun farko ranar da aka gina shi akan tauhidi da kadaita Allah shi kadai, cewa ba da abokin tarayya. To sai Allah ya ambata a nan annahu bawwa'a Ibrahim makanal jannah, ay arshadahu ilayhi. Allah madaukakin sarki ya nuna wa Annabi Ibrahim wajen daki, kuma ya sallama mushi, kuma ya mushi izini ya gina. Shi yasa wasu da yawa da malamai suke kafa dalili da cewa inna Ibrahim huwa awwal man bana al-bayt al-aqiq, suka ce Annabi Ibrahim shine farkon wanda ya fara gina wannan da daddan ohon daki al-aqiq, wa annahu lam yubayyin qablahu, kafin shi ba a yi wa wani bayani ba. Kamar yadda tabbata Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar daga hadisi da Abu Dharr. Qultu Abu Dharr yace ya Rasulullah, ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ayyu masjidun, wani masallaci ne wudi'a awwal, wanda aka fara kafa shi da farko? Qala sai manzon sallallahu alaihi wa sallam yace al-masjidul haram, yace masallaci ne al-haram. Qultu thumma ayyu, sannan nace wa manzon sallallahu alaihi wa sallam, sannan wane daki ne aka fara gina shi, wani masallaci ne? Qala baitul maqdis, baitul maqdis, sai yace baitul maqdis. Qultu wa kam bainahuma, sai nace wa manzon sallallahu alaihi wa sallam, nawa ne a tsakanin su da aka gina dakin Allah masallaci ne al-farma, na biyunsa baitul maqdis, to tsakanin gina na farko da na biyu shekaru nawa ne? Qala 40 sana, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shekara 40. Shi yasa a cikin surata Ali Imran Allah yace inna awwala baitin wudi'a lin-nasi bi bakkata mubaraka, farkon dakin da aka fara wudi'a lin-nasi lallazi bi bakka, farkon dakin da aka fara ginawa ga mutane, aka fara sawa shine wanda yake Makka, wanda yake ne albarka. A wani waje Allah ya ce wa ahidna ila Ibrahim wa Isma'ila an tayyira baitiya lit-ta'ifina wal-akifina war-ruk'is sujud, muka yi alƙawari da Annabi Ibrahim, muka yi mishi umarni da Isma'il su tsarkake ɗakin nan nawa, da wanda suke yin ɗawafi, da wanda suke lazimtarsa, da wanda suke ruku'u suna sujjada. Anan sai Allah ya ce Allah tushrik bi shay'a, ai kada ka hada ni da wani abu. Wa tahhir baitiya, ka tsarkake ɗakina mina shirki, na daga shirka da dukkan wani abu na sabo. Lit-ta'ifina, da wa'anda suke dawafi, wal-qa'imina, da wanda suke zaune, war-ruk'is sujud, da wanda suke ruku'u suna sujjada. Aika ij'alhu khalisan li ha'ula'i allazina ya'buduna Allaha wahdahu la sharika lahu, ka sanya ɗakin Allah ya zama ya tsantsanta ga waɗannan mutanen da suke bautata ma Allah wanda ba sa shirka da shi. Fatta'ifu bihi ma'ruf, wanda yake dawati an sani, wa huwa akhasul ibadat inda al-bayt, ita ce ibada kawai da ake yi ita kadai sai a dakin Allah ake yin ta domin ba a aikata dawafi a ko ina sai a dakin Allah duk malaman sun yi ittifaki inda ake dawafi kawai shine Ka'aba duk inda wani ya tanadi wani kabarin shehin sa yake dawafi to haramun yake aikatawa yanzu ka ga ƴan Shi'a suna dawafi a Karbala dan dariqu a Baghdad wasu a Iraki suna dawafi wasu a Senegal suna dawafi wasu a Morocco suna dawafi wasu a Jordan suna dawafi kabarin Hassan al-Badawi wasu a ina ne duk da yawa zaka ga an yi dakunan kabari an yi shi kamar Ka'aba an sa zagayen dakin ko mutane suna zagaya suna yin dawafi wanda haramun ne bai halatta ba inda ake yin dawafi kawai shine dakin Allah ne mai alfarma duk inda wani ya dauka ya dauki dawafi to ya aikata daidai ba wal qa'imina aiki sala wanda suke tsayuwa tsayar da sallah shi yasa yace war ruk'is sujud yace da masu ruku'u da masu sujjada nan sai aka gwama yin dawafi da san sallah domin su ne aka shar'anta a dakin Allah subhanahu wa ta'ala in ka gama dawafi ka je wajen maqamu Ibrahima kai sallah raka'a nan za ka rinka yin sallah aka sa kaga nan wal qa'imi da ba mutu tsayar da sallah war ruk'is sujud kamar zikiril amne ba'da al khas bayan an fadi sallah gabaki daya sai aka fadi muhimman rukunanta shine ruku'u da sujjada ma fi yawan yi a cikin dakin Allah Allah yace wa azzim fil nas bil hajj aina da fil nas kai kira shela ga mutane da aikin hajji da'iyan lahum ila al-hajj kana kiran su zuwa haji ila hadha al-bayt alladhi amarnaka bi bina'ihi zuwa wannan gidan dakin da muka umarce ka ta gina shi an ambata a hadisi cewa annabi ibrahim ya ce ya rab kaifa uballigu an-nas wa sauti la yanfuzuhum ya zan sanar da mutanen duniya gabaki daya kuma sauti na murya ta ai ba za ta je ba sai aka ce nadi wa alaina al-balagh sai dai kira ishilan mu za mu isa annabi ibrahim ya tashi ya hau kan dutse yace ya ayyuhan nas inna rabbakum qad ittakhadha baytan fahujjuhu ya ku mutane lalle ubangijinku ya riƙi wani gida daki ku ziyarce shi wannan sautin sadda yaje dukkan duwar watsu da komai suka kaskantar da kansu sadda sautin yaje dukkan wani waje a duniya kuma duk wanda suke cikin mahaifa da cikin gadajen baya ba a haife su ba suna zarra sadda suka ji wannan sautin sai duk wanda Allah ya rubuta mishi zai je haji sadda yace labbaika allahumma labbai wannan shine hadisin da ibnu abbas da mujahid da ikrama da sa'id bin jubair da wasunsu na salaf suka ruwaito wanda ibnu jarir da ibnu rahatib suka kawo shi mai tsau cewa da annabi ibrahim ya yi kira to duk wanda zai je aikin haji wanda aka rubuta mishi sadda ya amsa inda ka amsa Allah ya kaddara ko bazin badade to zaka je aji sai Allah ya a tuka rijalan wa ala kulli dhamir za su zo maka rijalan suna masu tafiya a ƙasa ai mashiyan wa ala kulli dhamir kuma za su zo akan dukkan wani raƙumi wanda yake ne damfararre ciki wanda alamar dai dukkan wani abun hawa za su zo akan abun hawa to da wannan ayar ne suke kafa dalili cewa zuwa haji a ƙasa ya fi zuwa akan abun hawa sai suka ce domin Allah madaukakin sarki ya fara ambatar ya asuka rijalan sadda ya faɗi za su zo ma suna tafiya a ƙasa sannan ya ce kuma sannan za su zo ma suna kan ababan hawa. Wannan ya duba cewa an damu da su. Kamar yadda aka ruwaito Muhammad bin Ka'ab daga Ibn Abbas yake ma asa alayya shay'un illa anni wudittu anni kuntu hajjastu makiyan, yace ba abin da yake bakanta min rai na wani abu face na so na je haji a ƙasa, inji Ibn Abbas, domin Allah yace ya tuka rijala. Wannan wasu malamai daga ciki, amma wanda yawan malamai ke yawa daga cikin malamai wanda suka fi yawa suna ganin cewa zuwa abin hawa shi ya fi, domin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin manzon Allah shi akan abin hawa ya fi, tare da cikakken ƙarfinsa zai iya tafiya a ƙasa, amma ya hau taguwarsa ya tafi. Shi yasa su malamai da yawa suka ce a zuwa abin hawa ya fi tun da koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah komai yana aikata afdal, abin da ya fi fifiko, wanda da a ce zuwa a ƙasa ya fi, tunda manzo Allah da ƙarfinsa a lokacin da zai hau taguwarsa daga Madina ba ya je har Makka, to amma tunda ya hau taguwarsa to zuwa akan abin hawa ya fi. Kuma dama wannan tattaunawa ce nazariyan ada, yanzu an wuce wannan tattaunawa, yanzu ya za a yi maka tunkari tafiya a ƙasa. So da yanda abubuwa yanzu suka lalace, da abubuwa da hanya yanda take, sai ka aga ta goza, sai ka tsaya ta mantika yan Boko Haram, sai ka shiga yan tawayen Chadi, sai ka shiga yan tawayen Darfur, sai ka shiga ƙarshenta kafin gaje ma an yi layya da kai. Sai Allah ya ce ya atina ya'atuka rijalan wa ala kulli damir ya'atina min kulli fajjin amin. Al-fajj, wasu ka ce at-tariq, hanya, wasu kuma ka ce at-tariqul waqi', hanya wadda take mai fadi, wasu ka ce daga dukkan wani lungu da kwararo da waje mai nisa mutane za su zo ma. Fajjin amiq, ba'id, daga ko'ina. Kuma Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarin yadda annabi Ibrahim ya yi addu'a, faj'al as'idatan minan nasi tahwi ilayhim, ka sanya zukatan mutane kowa ya rinka so ta karkata, yana so ya yi hajji ya je umara. Haka ko yanzu duk ake duk shauƙin mutane, wanda ya je ma so ɗaya, so biyu, so uku, so goma, so yake koma, ballantana in ka duba zuciyar yanzu wanda bai taɓa zuwa ba, kullum addu'a yake Allah, Allah ya je, ka je wajen nan, ka shiga ɗakin Allah, ka je harami, ka je Madina, ka je duk waƙa'i, wajen duk da aka saukar da abubuwa ka gani da idanka. To kaga wannan ba ƙaramin rahama ba ne, shi yasa dole mutum mai ta'addu'a cewa wanda yaje ta'addu'a Allah ya maida shi, wanda bai je bai ta'addu'a Allah ya amsa da rabonka, kana zaune ta aikin haji rabo ne, kamar yadda Hausawa suke cewa rabo ne, kana zaune kana bacci za a zo a kwankwasa ma. Da hajjin da muka je muna zaune ba mu san ma me, wani lokaci ma ina bacci a jami'a kan gadona, maƙocina na ƙasa ya zo ya tashi, shi ne ni ina gefe, yana gefe a kan gado, sai ya sauko sai ya rinƙa tashi na, da daga ƙarfe biyu yana tashi na bayan ana siyasta baccin rana, na tashi cikin fushi na ce menene, ya ce ai ƙiranka ake a can Babikir ne, sudan afiyas ne na makaranta, ya ce in nemo ka, ni ma daga can nake. Na ce lafiya, menene ka yi zai ce ai ina zuwa, ya ce in tafi ma da fasfot ina, kai ma ka tafi da fasfot ɗinka. Na tashi kawai na buɗe loka na ɗauko fasfot ɗinka muna tafiya, ba mu san me za a yi ba, muna zuwa muka miƙa. Ya ce ai shugaban ƙasar Qatar ne ya aiko a ɗauki ɗalibai 50 a kai su Makka, shi ne muka yi selection da sunanku, kawai aka anshi fasfot shi kenan, sai hawa sai jirgi, ba ka san ma me ake ba. Allah ya zaga kawai sai ka tafi. Haka duk zaka ga zuwan da muka kai ba wanda kai niyya zaka ji. Kawai kana zaune ne ake kiranta ake ka zo. Haka Umar da muka je ba dai ba ji ba. Dukkanta kawai muna zaune ake zuwa ana cewa ma waya ake kawo zaka je Umar. To Allah ya so zuwanka zaka ji. Allah ya kaddara mana mu ta zuwa. Wanda ba su je ba su ma Allah ya kaddara musu zuwa. Allah ya kaddara mana dukkan mu kokkoma mu kokkoma har lokacin da zamu koma ga Ubangiji muna komawa. Sai Ubangiji madaukakin sarki yace
yashhadu manasi'alahu wa yanfusullahi wa
na'am Ubangiji madaukakin sarki yace liyashhadu manafi alahum domin su halarci manafi alahum abubuwan da za su amfanar da su abun amfanin su wa yadhkuru smallahi kuma su ambaci sunan Allah fi ayyamin ma'lumat a cikin wasu kwanaki wanda suke sananni alama razaqahum min bahimatil an'am akan abinda Allah ya azurta su na dabbobin ni'ima fakulu minha idan kuka yanka dabbobin nan kuka yi layya fakulu minha ku ci daga gare su wa at'imul ba'isal faqir kuma ku ciyar da wanda yake cikin tsananin talauci thumma liyaqdu tafasahu sannan ku kawar da kazantankanku wal yufu nuzurahum ku cika bakancanku وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ كُمَا كُوِي تَوَاتِي أَقَاكِ النَّنْ وَنْدِيكَ دَتَتِيهِ ابن عباس يتي ليشهدوا منافع لهم أي منافع الدنيا والآخرة دو منكو حللتي كسامو أبن دبي أمفان الدفو أمفان الدنيا دلاهرة أما منافع الآخرة أمفان اللاهرة فرضوان الله ku haɗu da yarda Allah da kuka yi aikin haji wa amma manasi'ud dunya amma amfanin dunya fa ma yusibuna min manasi'il badani abinda za ku samu na amfanin jiki wazzaba'i wattijarat da yanka da za ku samu nama wattijarat da kasuwanci da za ku yi wanda duk ya halatta wannan duk amfanin duniya ne aikin haji yana sa amfanin jiki duk uno ne za su je aikin haji in suka dawo za su yi filimin za su ji daɗin jikinsu saboda training tafiya a ƙasa duk yadda ka kai da jin daɗi da kwanciyar hankali in ka je aikin haji duk yadda ka je sai ka sha wahala sai ka tafiya sai ka yi tafiyar ƙasa domin in mota kake takama da ita to motar za ta zo batta motsawa shi yasa tunda muke zuwa aikin haji bamu ma taɓa ne ni bamu taɓa mu group kuma na dalibai da muke tafiya dukkan mu muka hadu bamu taba neman inda ma mota take ba in me nane muna tashi da safar ranar taruya da za a fita safar mota muka dau kawai a ƙasa zamu danna inda ka san muka sa daga nan a ƙasa zamu danno mu tafi Arfa daga nan zamu kwararo tun daga Arfa mu zo mu kwana a Muzdalifa daga nan zamu kwararo mu zo Baitul Afif mu yi tawaful ifada mu yi aski mu yi wanka daga nan mu taho Mina a ƙasa kawai in ka tsaya bin mota ma ko wani jirgin ƙasa ko wani tunda yanzu an yi technology da dama zaka je amma akwai wahala in ka tafi a ƙasa zaka ga tini kaje kaje ko waje ne zaka je duk inda kana tafiya ga rana kau amma ga famfuna na mai sanyi duk inda ka tsaya ka tsaya ka sha ruwan sanyi ka zuba a kanka ka wuce gaba ga sabil nono mai sanyi can ana bada kaza haka dai kana tafiya kuma cikin mutane ba wani tafiya ce ba zaka ce ana ta shan wahala zaka samu amfani na training a jikinka sannan kuma ga kasuwanci da mutane duk abin da kake na sayarwa da sauransu domin Allah ya ce laysa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum babu laifi ku nemi falalar ubangijinku in ka je ka ga ana sai da wani abu ka dauka ka sayar ko da ka je aikin haji wannan ba zai taba ladanka ba bayan wannan Allah ya ce wa yadhkuru ismallahi kuma su rinka ambatan Allah fi ayyamin ma'lumati a cikin wasu kwanaki sanannu alama razaqahum min bahimatil an'am akan abinda Allah ya razaq ya azurta su da shi na dabbobin ni'ima ibnu abbas yace ayyamul ma'lumat ambatan Allah a cikin wannan kwanaki sanannu ayyamul ashr sune kwanaki 10 na farkon zulhijja wanda bukhari ya kawo hadithin mu'allaqan bi sigatil jazm imam al-bukhari ya rawaito daga ibnu abbas yace mal amalu fi ayyamin afdalu minha fi hadhihi babu wani aiki da aka yi shi a yini wanda yafi yinin da aka aikin da aka yi a kwana 10 na farkon zulhijja haka manzo sallallahu alaihi wasallam yace babu wani aiki da mutum zai yi a cikin yinnai a shekara gabaki daya fiye da aikin da ya yi a yinnan 10 farko na zulhijja aka ce walal jihadu fi sabilillah aka ce kalu sabai suka ce ko da jihadi domin daukar sanna Allah manzo Allah ya ce walal jihadu fi sabilillah ko da jihadi sai dai mutumin da ya fita ya sa kansa cikin hadari da dukiyarsa bai dawo da komai ba wanda ya fita jihadin aka kashe shi aka kwace masa dukiyarsa aka kwace masa dukinsa ko raƙuminsa da kayan fadansa ya mutu yayin shahada to shi kadai ne za a ce yafi wanda ya aiki a wancan kwanaki Imam Ahmad ya fitar daga Ibn Umar Abdullahi dan Umar yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace malin ayyamin a'zamu inda Allah wala ahabbu ilayhi al-amalu fihinna min hadhihi al-ayami al-ashr babu wani nai da suka fi girma a wajen Allah Allah ya fi so a yi aiki fiye da wannan kwanakin guda 10 fa aktharu fihinna min at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid ku yawai tahallala da kabbara da alhamdulillah shi sa bukhari ya fita abdullahi dan umar da abu huraira in wannan ayyamul ashr suka zo na farkon zulhijja suna fita kasuwanni da wajen tarin mutane suna takabbara mutane suna kabbara da kabbara su me yasa wannan yinnan suka fi kowanne falala domin ai a cikin wannan yinnan 10 ake samun arfa ranar 9 ga wata wanda imamu muslim ya fitar da hadisi daga abu qatada an tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam dangane da azumin ranar arfa fa qala yati ahtasibu ala allahi an yukaffira sanatil madiya wal atiya na tsammanin Allah zai gafarta mutum zulufin shekarar da ta wuce da wadda za ta zo kuma a wannan wajen bayan arfa khairun min ad-dunya arfa din nan tafi duk duniya da abin da ke cikin ta to a cikin wannan kwana 10 take sannan ayyamun nahar a cikin su huwa yawmul hajj al-akbar wanda ayat akar waito annahu afdalul ayyam inda Allah su suka fi kowanne a wajen Allah to kaga wannan kwanakin sun hada ranar Idi sun hada ayyam hajj al-akbar sun hada arfa to shi yasa suka fi kowanne to shi yasa malamai suka ce me bambancin da kuma asharul awakhir wanzuwan da suke ciki na ramadan to shi ne suka ce in ku kula asharul awakhir maganan layali ake dararrukan ake ashir ayyamul ashir kuma min zulhijja yinnai ake magana shi yasa sai wasu malamai da ibnu taymiya da sauran suka tafi a cewa in ana magana dare ba wani dararruka da suka fi dararrukan 10 ƙarshe na Ramadan falala a dukkan darurrukan shekara. Idan ana magana yinnai, babu wani yini da yafi yinnan kwana goma na Zulhijja, na farkon Zulhijja. Kaga yanzu muna cikin kenan gwalagwalan darurrukan da suka fi kowanne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma yanzu muka fara, yanzu yau din nan za mu fuskanci dare na 23. Ana girmama waɗannan dararrukan saboda wa man yu'azzim sha'air Allah, wanda Allah ya ce wani abu yana da muhimmanci, kamar yadda za mu karanta a baya, kaje yana girmama abin, to Allah ya ce wannan yana nuna yana da tsoron Allah a zuciyarsa. Duk wanda kaje an ce daren nan suna da falala, amma ko in kula ya zama sai karta, sai lido, sai kallon bal, sai menene yake yi a daren nan, to wannan yana nuna bai da tsoron Allah, saboda bai girmama daren rakin ba. Ya kamata wannan daren su zama daren riki ne na musamman a gare mu wajen ibada, karatun Alkur'ani da komai da komai. Ya zaman to ka tanadi baccinka bayan asuba, amma a daren dukka shimfiɗe shi da karatun Alkur'ani da zikiri da sallah. Ko an gama tahajjud an tashi an koma gida, ka ɗauki mushaf ɗinka ka kai har asuba, karaya daren, domin shi ne yafi. Sannan kuma nan gaba wata Shawwal, Zulqa'da, Zulhijja, kuma sai mu zo na yinnai. In Allah ya ƙara mana tagomashi da rahama, muka ƙara kaiwa, domin kaiwarka wannan wata, ka riski wannan dararen da wannan ayyama, ita ma rahamar Ubangiji, domin daɗa ma shekaru da lafiya da imani, ka ƙara aiki na ƙwarai. Wannan ni'ima ce da Allah madaukakin sarki ya yi ma. In ka mutu shikenan, an dace, ayyukan sun tsaya. Amma duk lokacin da aka baka fursa, dama, ka ƙara ribatan wata ayyuka, to za ka ga ka samu lada. Allah ya ce alama razaqahum min bahimatil an'am, abinda muka azurta su na raƙuma da tumakai da awakai da shanu, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce samani ta aswai min adda'ani tsunaini wa min alma'adi tsunaini, ya zana su a cikin suratul an'am. Sai Allah ya ce fakulu minha, in kuka yanka su da layya ko a can haji ko a nan inda kake, wannan bahimatul an'am Allah ya baka arziki kai layya, to ku ci daga nama. Wa at'imu, kuma ku ciyar alba'is alfaqir. Alba'is wasu kace wanda yake da tsananin bukata, alfaqir wanda yake talaka, wasu kace siffa ce alba'is alfaqir, mai tsananin talauci, matalauci ko gafalallan matalauci. Wa kuma suka ce alba'is wanda yake ciki matsatsi yana tambaya, alfaqiru wanda ya kame baya tambaya. Shi yasa alba'is alfaqir ikrama yake almutar alladhi yazharu alayhi albu'd, shine wanda yake tsananin bukata, wanda har bukata ta bayyana a jikinsa cewa wani kwa yana jin gari. Ai kaga da kaga wani zaka ga bukata ta bayyana a jikinsa, haka hakika wani fa ana yana unsearchable, to wannan yake nuna cewa yana da bukata. Da ka gan shi zaka gani, to sai Allah ya ce fakulu minha wa at'imu alba'is alfaqir thumma liyaqdu safahum, sannan kuma su busar da dukkan kazanta-kazantan su bayan kai kwanakin harami, baka yi aski ba, baka yanke farce ba, baka aike gashin hamata gashin gaba ba, baka yi dukkan wannan, to lokacin da ka kai wannan kai tawaful ifada, to sai kai wannan, sai kai aski, ka ajiye harami, kai wanka, ka sa turare, ka sa kaya masu kyau, ka yanke farcenka, shine thumma liyaqdu safahum walyufu nuzurahum. Duk wanda ya cewa yayi wa Allah bakance, in ya kai ni haji ni kuma sai na yanka kaza, to in ka je haji bayan layya sai ka cika wannan bakantan. Dan wani yana nan yanzu yana cewa insha Allah in dai Allah ya sa zan je wannan haji sai na yanka sa, to ya jawo kansa sai ya yanka sa dole. Wal yatawafu bil baiti shine tawaful ifada, tawaful wajib, tawafi na wajibi wanda ake yin shi yawmun nahar, bayan an kwana a Muzdalifa, an gangaro, an yi jifar shedan babba, an zarto, to wannan tawaful ifada din nan shine wal yatawafu bil baiti, zai yi tawafi a bait al atiq, wanda yake dadadde, wanda ya dade. Kaga duk wannan Allah madaukakin sarki yana faɗa mana yanda ayyukan hajji suke, kuma ga lokaci yayi, don haka idan muka zo washe gari insha Allah gobe in Allah madaukakin sarki ya kaddara muna raye, sai mu tashi zalika wa man yu'azzim hurumatillah, abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, abinda muka yi kuskure ubangiji madaukakin sarki ya gafarta mana, Allah madaukakin sarki ya taimake mu, Allah ka sa da mu za a yi wannan hajji mai zuwa, ubangiji madaukakin sarki ya sa muna daga cikin wanda za mu amsa kira, Allah ya kai mu ya kada kai mu kuma ya amshi ayyukanmu, Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya, ubangiji madaukakin sarki ya taimake mu, Allah ya kawo mana dauki, Allah madaukakin sarki ya taimaki shugabanninmu ya ba su ikon yi mana adalci, Allah ka zaunar da kasanmu lafiya, Allah ka zaunar da kasanmu lafiya, Allah ka amsa addu'o'inmu, Allah ka dakatar da mu da daren Lailatul Qadr, ya Allah duk abin da zai zame mana matsala a rayuwar mu Allah ka mana maganin sa, Allah ka hada mu da alkhairan wannan wata, da falala da rahama da dukkan albarkatu da jin kanka da yantawa da kake a wannan watan, ya Allah Allah ka sa dukkan mu za mu rabauta da waɗannan falalu, Allah madaukakin sarki ka sa mu gama da duniya lafiya, Allah ka kare mutuncin mu, ka kare addinin mu, Allah ka tarbiyantar da zuriyar mu tarbiyar musulunci, Allah ka taimaki matasan mu, Allah ka gyara halaye da dabi'un musulmi, Allah ka gyara halayen mu da dabi'un mu, Allah ka kwantar mana da hankali, Allah ka kaddara mana mummunan kaddara, Allah ka raba mu da aikin da na sani, Allah tsautsayi da asara, Allah ka kiyashe mu, Allah duk abin da zai zame mana matsala a rayuwar mu Allah ka kare mu, duk abin da zai kai mu gare ka ya zama dalilin shiga aljannan mu Allah ka hada mu da shi, Allah ka taimake mu da taimakon ka, ka kawo mana adali, duk abin da ka dora mana na nauyi na iyali da na ibada Allah ka ba mu ikon sauke shi, Allah ka hore mana ka bunƙasa arzikin mu, Allah marasa lafiyan mu Allah ka ba su lafiya, waɗanda suka mutu daga cikin mu ƴan uwan mu da malaman mu da iyayen mu Allah ka haskaka kabarin su, Allah ka gafarta musu, Allah ka sa aljanna ita ce makoman su, idan tamu ta zo mu kuma Allah ka sa mu cika da kyau da imani, Allah ka sa mu cika da kyau da imani, Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira, Allah ka kawo mana dauki ya zal jalal wal ikram, Allah ka ba mu zamana mai albarka, Allah ka sa albarka a kasuwannin mu, ka sa albarka a gidajjen mu, ka sa albarka a sana'o'in mu, ka sa albarka a gonakan mu, ka sa albarka a kasuwancin mu, ka sa albarka a dukkan ayyukan mu, Allah duk abin da muka tinkara Allah ka sa albarka a ciki, Allah ka sa albarka a cikin zuriyar mu da ahalin mu, ya zal jalal wal ikram, ya man huwa ala kulli shay'in qadir, اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.